Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumelta nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kan muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya. A jiya Laraba Amurka da kawaye kasashe 11 suka ce mahakan Houthi na Yemen za su yaba wa aya zakinta game da kai hare-hare akan jiragen ruwa a kogin Bahar Maliya. Iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu, wasu gwamnati suka samu raunuka a yayin wata fashewa.
To kanan labaran kenan. Yayin da yunkurin samar da zaman lafiya a wasu yankunan arewacin Najeriya yake cintura, wasu na ganin dole shugabannin al'umma sake tashi tsaye.
Yau in sarkin Magabul yace za a zauna lafiya, sarkin Mushere yace za a zauna lafiya, sarkin Bokos yake za a zauna lafiya, ardodin mu suka yi za a zauna lafiya, wallahi indai da gaske suke za a zauna lafiya, ba ma sai hukuma ta je wajen ba.
Daga nan za a ji cewa Najeriya ta shirya tsabdan kaddamar da manhajar da 'yan kasa za su iya cike bayanan su don neman passport cikin sauki.
To ina ganin abin su kansu hukumomin shige da ficen na kasa za su samu saukin cinkoson mutane, sannan kuma za a dakile hanyar cin hanci da rashawa.
To Allah ya tabbatar da wannan yunkuri. Daga nan Alheri Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, wanda ke duba kalubalen da hanyoyin warware su ga iyalai a duk inda suke. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya, inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diplomasiyya game da yakin da Isra'ila ke a Gaza, cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Laraba. Jami'in wanda ya nemi a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa wani jami'in diplomasiyyar Amurka, Amos Hochstein, shi ma zai kai ziyara zuwa Isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Jami'in da ya bayyana cewa Blinken zai bar Amurka ne a daren Alhamis ya kuma yada zango a wasu manyan biranen kasashe da suka hada da na Isra'ila, bai ba da cikakken karin haske ba akan tafiye-tafiyen. A yan kwanakin nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a kokarin da yake na ganin an samar da hanyar shigar da taimakon jin kai cikin Gaza daga nan an sako mutanen da Hamas din ke garkuwa da su. A jiya Laraba Amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan Houthi na Yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su daina kai hare-hare akan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin Bahar Maliya ba. Kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da Fadar White House ta fitar cewa suna bayyana sakonsu baro-bano na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa, kuma a sako tarago da ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Kasashen 12 sun kuma ƙara da cewa 'yan Houthi za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya, muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwalar hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar mahimmanci. Kasashen da suka rattaba hannu a kan sanarwar sun hada da Birtaniya, wadda ta aike da nata gargaɗin ga Houthi tun a ranar Litinin cewa za ta ɗauki mataki kai tsaye, haka ma kasashen Australia, Canada, Jamus da Japan. A mako mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta saurari jawabi daga kasashen Afirka ta Kudu da Isra'ila, bayan da aka buɗe sauraron wata ƙara a birnin Pretoria kan abin da Afirka ta Kudun ta kira kisan kiyashi da Isra'ila ke aiwatarwa a Gaza. Ƙasar Afirka ta Kudu na son kotun duniyar ta gaggauta taka ma Isra'ila burki ta dakatar da yakin da ta wato da sojojin ta ke yi a Gaza, shari'ar da Isra'ilan ta yi fatali da ita. A jiya Laraba ne kuma Amurka ta caccaki ƙasar ta Afirka ta Kudu bisa shigar da Isra'ila ƙara kan zargin kisan kiyashi a yakin da take yi a Gaza. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Hauwa za ta sake da labarai. Kafin nan za mu je jihar Filato inda kokarin da ake ta yi shekara da shekaru na samun dawoman zaman lafiya ya gaza samar da abin da ake bukata. Kafin harin jajiberin Christmas wanda ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 150 a watan Mayun shekarar 2023, wani rikici tsakanin makiya da manoma a yankin Mango a jihar ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100. Ilyas Kasumu ya duba mana dalilin da ya sa har yanzu samun dawwamaman zaman lafiya a jihar ya gagara.
Wasu 'yan gudun hijira kenan suke nuna alhininsu ga halin da suka shiga bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyukansu da ke karamar hukumar Bokkos a jihar Filato arewa ta tsakiyar Najeriya ranar 24 ga watan Disambar da ta gabata. Mutane sama da 150 sun rasa rayukansu da dama kuma sun jikkata, mafiya yawa kuma sun rasa matsuguni. Kamar waɗannan mutane da ke samun mafaka a wata makarantar firamare.
Mun zo ne domin mu yi maku ta'aziya, mu yi maku jaje da wannan abin da ya faru. Ba ku san irin nauyin zuciyar da ni nake da shi ba, kuma na riga na yi addu'a wa Ubangiji ba zan zama gwamna domin in bisne mutane ba.
Tsakanin watan Afrilu da Yulin shekarar 2003 din an rasa rayuka sama da 300 a wasu harhare irin wannan a kananan hukumomin Mangu da Bokkos din. Tun shekarar 2001 jihar mu take fama da rikice-rikice, kama daga rikicin manoma da makiyaya, rikicin addini da kabilanci. Gwamnatocin ba sun yi ta yin aiki tukuru ganin cewa zaman lafiya ya dawo, amma abin ya ci tura. Yanzu kuma da sabuwar gwamnati ta shigo, muna ganin za a samu sauki, gashi kuma masifar ta sake kunno kai. Wannan karan ma kamar a wancan harharan, hukumomin Najeriya sun ci alwashin ɗaukan matakai gami da tsaurara tsaro da shiga tsakani.
Da nauyin zuciya ne muku ta'aziyya, ina muku tabbacin cewa gwamnati za ta dauki matakan kawo tsaro. In Allah ya yarda, za mu kare rayuwanku da dukiyanku.
Babu wanda yake ji daɗi wannan abin, wannan ƙarya ne. Jama'a, Allah Ubangiji ya taimake mu mu samu sauƙi a wannan abin da yake gaba. Za a yi abin da ya kamata.
An gaya maku yau, duk inda za mu samu solution na wannan damuwa, za mu bi kanshi mu samu solution.
Amma duk da haka harharan sai ƙara aukuwa suke yi, kamar yadda ya faru ranar 24 ga watan Disambar da ta gabata.
Yau in sarkin Magavul ya ce za a zauna lafiya, sarkin Mushere ya ce za a zauna lafiya, sarkin Bokkos yake za a zauna lafiya, ardodinmu suka yi za a zauna lafiya. Wallahi indai da gaske suke za a zauna lafiya, ba ma sai hukuma ta ji wajen ba.
Shekarar 2023 da ta gabata din ta shiga sahun shekaru da 'yan Najeriya ba su mantawa cikin hanzari. Ganin irin harhare da rasa rayuka da aka samu kamar wannan da ya auku a Bokkos din.
Don ya barke nan zai a ji yana fara rubu, in ya barke rubu sai a ji yana fara magana, in ya barke magana to sojojin shi ba Allah bane. So ya kamata su huta ne sojoji masu tsaro su zo da yawa, su zo da wasu su yi aikin.
Shin ko a sabuwar shekarar nan ta 2024 'yan Najeriya za su ga sauyi wajen dakile irin waɗannan harhare daga faruwa? Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
To a gaida Ilyas Kasimu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hauwa ɗauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Iyalan Amurka wanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da Hamas ta kai kan Isra'ila na ranar 7 ga watan Oktoban bara na duba yiwuwar shigar da ƙasar Koriya ta Arewa kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun Falastinawa, cewar wata lauyar Isra'ilan da ke wakiltar iyalan. Lawyer kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila Nisana Darshan-Leitner ta ce ƙasar Koriya ta Arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da Hamas ta yi amfani da su wajen kai hari da ya shammaci Isra'ila. Darshan-Leitner ta ƙara da cewa Koriya ta Arewa tana sane cewa makamanta za su je da Iran, kuma Iran din za ta ba da makaman ga Hamas, amma Pyongyang ba ta taɓa gargaɗin Iran din cewa kada ta aike da makaman ga Hamas ba. Ta ce hakan ya sa Koriyan ta shiga ciki, inda ta ƙara da bayyana cewa ita da sauran abokan aiki na duba yiwuwar shigar da ƙara kotu a Amurka kan ƙasashen da suka taimakawa Hamas, irin su Iran da Koriya ta Arewan, a madadin iyalan Amurka wanda harin na Oktoban bara ya rutsa da su. A jiya Laraba, Iran ta ce mutane 92 sun rasa ransu, wasu gwammai suka samu raunuka a yayin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar ɗin sojin ƙasar ta Iran da wani harin jirgi mara matuƙi ya kashe a shekarar 2020. Wani jami'in gwamnatin ta Iran ya kira fashewar da harin ta'addanci da ya afko a kusa da kushewar janar Qasem Soleimani, wanda ya taɓa zama shugaban dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran. Da farko Iran ɗin ta ce mutane 103 ne ta gwayan fashe-fasharen ya kashe, inda daga bisani jami'ai suka bayyana cewa an ɗauki sunan wasu mamatan su biyu, don haka aka gyara abin da ya sa adadin ya ragu. Fashewar ta faru ne a Kerman, mai nisan kimanin kilomita 820 kudu maso gabas babban birnin ƙasar Tehran. Babu dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin, inda Iran ɗin ta ɗora alhakin kai harin akan Amurka da Isra'ila.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Har yanzu dai muna Najeriya, inda hukumomi suka ce ƙasar ta shirya tsaf don kaddamar da tsarin yi da kanka wanda zai baiwa 'yan Najeriya damar neman fasfo ta hanyar cike bayanansu ta yanar gizo cikin sauki ba tare da mu'amala da ma'aikatansu ba. Lamarin da ake sa ran zai samar da sauki tare da daƙile cin hanci da rashawa a wannan fanni. Wakiliyanmu Rukayya Basha ta haɗa mana wannan rahoton daga Abuja.
Ministan harkokin cikin gida ya tabbatar da cewa 'yan Najeriya za su kasance wajen samun fasfo ɗinsu ta manhajar yi da kanka, wato online. Olubunmi Tunji Oju ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai fara ne daga ranar 8 ga watan Janairun shekarar 2024. Ministan na harkokin cikin gida ya ƙara da cewa 'yan Najeriya da kansu za su cike guraben da suka tanadar a manhajar, wanda zai ba su damar samun fasfo ba tare da sa hannun wani ma'aikaci ba. Tunji Oju ya bayyana hakan ne lokacin da yake ziyarar aiki a babban ofishin masu duba shige da ficen mutane na Immigration da ke birnin Abuja. Ministan ya ƙara da cewa tuni suka fara gwajin fara amfani da wannan sabon tsarin samar da fasfo, kuma za su kaddamar da shi kai tsaye kamar yadda aka tanadar. Kazalika, ministan ya ce wannan tsare-tsaren yana daga cikin muradun shugaba Tinubu na cimawa sabuwar manufa, kuma hakan zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da kuma gano fasfon bogi. Shin koyaya 'yan ƙasar suka ji da wannan sabon tsari na samun fasfon yi da kanka da gwamnatin tarayya ke shirin kaddamarwa?
Kamar ni Muhammad Ai Muhammad, na da taɓa zuwa ofis ɗin nan akan za a yi min fasfon, sai da na bada naira 30,000 akan cewa za a yi mini, kuma abin biyu ba. Amma kin ga idan aka ce yau gashi an mayar da shi na wannan hanya ta zamani, wanda kawai sai dai ka yi da kanka, to ina ganin abin su kansu hukumomin shige da ficen na ƙasa za su samu sauƙin cinkoson mutane, sannan kuma za a daƙile hanyar cin hanci da rashawa.
Gaskiya wannan abu ne na farin ciki yin hakan, kasancewar matsalolin da ake fuskanta wajen yin passport. Saboda kwanakin baya mun fuskanci irin wannan matsalar ne da wasu abokaina, mun so mu yi tafiya akan hakan, muka je Immigration, mun fara process ɗin tun daga Kano har zuwa Abuja. Da ƙarke ma dai wasu ba su samu yin tafiyar nan ba.
Aiki na cyber mai matsala daban, service na internet matsala daban, sannan wani mutane ne suna da kaya a ƙasa, akwai kasashe da yawa wanda suna bugo waya ba su da passport a can ƙasa, inda za a yi magance wanda abin daidai ne, amma muna da infrastructure a ƙasa.
A hirarsa da muryar Amurka, Rulwanu Ladan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullun. Ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai taimaka wajen rage cin hanci da ake zargin wasu ma'aikatan hukumar bada fasfo ke.
Game da mayar da fasfo cewa za a yi shi online a Najeriya, idan muka duba matsalolin da 'yan Najeriya suka fuskanta inda aka fito daga extortions zuwa delay, kana son ka sami fasfo ka je akwai bata gari waɗanda suke ke karbar kuɗi a gurinka, haka zaka sami delay wanda a rubuce ana yin abin nan cikin sati uku. Amma dan ana son a sami wani abu gurinka ko kuma yawan waɗanda ake yiwa, abu ne zai zo ya ɗauki lokaci.
Wani abu ne da kullun ke maimaita kanshi, sai dai ɗorewarsa yake kasancewa mafarki a wani lokaci ga 'yan ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Toma Zalla a gaida Ruqayyah Basha, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da ake so, za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka huiba ku jama tambaya ni ke da, ku jama tambaya ni ke da.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekara ta 2003 ta wuce kuma kamar kowane fannin rayuwa, yayin da al'umma ke san barka a waɗansu fannoni, a waɗansu fuskokin kuma ta bar baya da ƙura da ake neman mafita. A yau za mu yaye kallaban shirin na wannan shekarar ne da nazarin abin da ya zame wa al'umma riƙawuya da kuma matakan da suke neman ganin hukumomi sun ɗauka domin samun ingancin rayuwa da cigaban al'umman. Faro daga Najeriya, inda wakilai Mubaraka Bashir ta yi hira da mata 'yan gwaggwarmaya a jihar Kano da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani, waɗanda suka ambaci janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a matsayin sanadin matsi da aka fuskanta a shekarar da ta shige.
A wannan shekarar da muke ban kwana da ita, za mu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa, musamman mu da muke ma'aikata. Dan abin da kake samu a ƙarshen wata, da ka samu haka ɗanyi ɗan zubin da shi kai wa iyali, kai wa 'yan uwa, abokan arziki, abubuwa. Amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai. Idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a ɗan abin hawar da kike da shi, to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000, abin ya kai ma hawa sun aje ma ababen hawansu. Gaskiya rayuwa ta yi tsada sosai. Wannan kuma kuɗin mai da aka samu ya karu, ya sa kayan masarufi komai dai ya yi tsada, rayuwa ta yi tsada. Amma mota haya kika ce zaki ya, sai kika kashe 2,000 kamar zaki je ƙauye a da. Gaskiya abin dai ba a cewa komai gaskiya. Bana dai kam ba zancen wani tanadi, kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu, dai a ci a sha.
Ki ji abin da ta faɗa, shin ke tunda ke a gida kike ya menene tsone miki ido?
Ina sai da siyarwa. Komai da zaka fita ka siyo, abin da aka siyo shi 1,000, yanzu sai kin sa 2,000 kin siya. Ga tsadar rayuwa, komai yanzu harka ake ta abinci. Da abin da ka samu abinci ne. Abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi, sai dai hamdala kawai.
To ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara? Tunda ai zamani ya canza, idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya, ka taimaka wa mai gida ya wannan, tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko?
Gaskiya akwai ƙalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai, domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace, domin yanayin makaranta ma zaka ga ba zuwa suke yi ba sosai, saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida. Yanzu kusan su suke yi, saboda iyayenmu mata da suke gida
kin ga ba kowa yake aiki ba. Akwai masu sana'a ne a gida, to a gidan bayuwa take ba, sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci. To yanayin zuwa makaranta su kin ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa. Akwai kalubale sosai a ciki da muke fuskanta.
To Malama Jamila, ke wuce ma'aikaciya, kin ji abin da Abida ta ce, akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu.
Eh, gaskiya haka ne, kamar yadda ta faɗa, saboda yanzu nan ma idan kika fito kika shiga lokuna sai ki ringa kirga tukunyar awara akan layi da tukunyar wainan fulawa, kuma ƴan mata ne da daga suna sai da waɗannan abubuwa, ba sa makaranta ke nuna alamun ba sa makaranta, saboda da yawa mahaifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba, iyayensu ma su ma kuma ba su da yanda za su, sai fa yaran nan sun tafi. To ina ga lokacin makaranta, ko da ma sun je boko, to ana ciki da kullun fashi, idan ma kuma an je boko ma tsirga, to islamiya fa ba za a je ba. To ma in gaya miki, ma ai a zamanin nan sai in ce tarbiya tana haɗe da ni da kuɗi ne.
Tayaya ban
fahimta abinda nake nufi, tarbiyya tana da hada da kuɗi. Idan mahaifi ba zai daukan nauyin ƴaƴansa ba, alal misali a daidai ga abinda ya shafi auduga da yarinyarsa budurwa za ta yi amfani da shi, sabulu wanki, hodan da aka san mace da kwalliya da shi, to kin gani na tarbiyya yake, in ba zai iya bayarwa, wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi. Shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala-kala, musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce social media, sai ki gani yara suna shiga sana abubuwa da suka ga dama, sabin mai dan abin da saurayi zai yaudare su ya ba. To kin gani ai yana hada da tattalin fado, rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar.
To me zaki ce
ta wallahi, hatta ta numun da wasu nan yara a bayan mutan suke wallahi ba su fi shekara 5 ba, idan mangarba tai su suke zuwa kusa-kusa gida, sai su ce dan Allah taimaka musu da abinci, sai an ba su tukunna su je su kai wa iyayensu.
To su iyayensu na menene, duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki, amma
ni kai na abin ne mamaki, dai koran nan halaka na gansu a nan gida bakwai yaran, abin ba daɗi, kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kuɗi nan da kuɗi a jikina.
To yanzu ma iya
ƙanana
matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo taɓarɓarewan tarbiyya, kamar yadda malama Jamila take faɗa,
wallahi rashin
tukunyan awarar daga farkon layi har ƙarshe an dora.
Ita uwar ante ba ta sana'a, sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yi. Yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanan su, zaki gansu da plus wallahi suna gida-gida, na Allah a taimaka musu da abinci. Idan suka je za su ci ɗaya, ni a gabana na gani ɗayan kuma sai su kai wa uwar.
To su al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsaloli, da dai an san akwai matsi na tattalin arziki,
wani abin
kowa yana gidan kowa.
Eh, wani abun sai al'umma sun furga, tunda ita uwa ba ta iya furga, kin ga yara ne ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke, ba ma ɗan area na bane suke shigowa.
Abida kin yadda
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu, kowa kusan takai ake
lafsi-lafsi,
eh, shi yasa ya kawo rashin taimakawar. Amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali, makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa. To amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa takai yake, shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci, har sai sun dauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci. Amma abun babu dadi, yaran suna yawan zagayowa nan haka sosai. Kuma kin ga hakan yana taɓa tarbiyya don hadda mata a cikinsu. Kin ga wannan zagayawar da suke kuma da magariba, gari ya yi duhu, musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi. Da zarar sun zagaya inda babu mutane ɓata gari, suna nan suna yawo. Kin ga kamar yadda ta ce sun ce mata ba na 20. Kin ga sun ganta sun ce ta bata 20, za su iya ganin wani namiji su ce ya ba su. To kin ga hakan ya taɓa tarbiyya, ba kowanne ne yake da imani ba. Wani garin ya a ba su ɗin nan za a ja ra'ayinsu, donin ɗan kuɗin da za a ba su, a nan za a ɓata wa yara tarbiyya. Gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiyya, ya tattalin arziki ya kawo taɓarɓarewar shi. Gaskiya ana cikin matsi a rayuwar nan. Domin wata da take gaya min, wata 'yar makarantarmu, ta ce saboda yanayin da suke ciki ta kasa biyan kuɗin makaranta, yaranta da suke zuwa makaranta sun daina zuwa. Ta ce ta kai ta kawo har sai ta yi musu awara da safe, sun fita talla sun dawo, sannan suke samun ɗan abin da za su ci, wanda da kuma ba haka rayuwar take ba. Amma yanzu abin sai dai addu'a.
ina mafuta
to ai kafin mu kai ga ma mafuta su ma makota su ma kuka suke ya irin wayannan al'umma ko in ce community din su ma bai ishe su ba to inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano 1400
har da 100
to wa ma ke zancan siga abinda za a sha sigar da shi ma babu wannan ya tunata zani kwanakin can baya akwai wata aya da aka ce ta mutu uban yazo yana ta kuka wai saboda rashin abinci wai shine yaran suka dau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata koyaya ne musamman to mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowani gida zai fidda kwano daya ba bar ragowar abincin yayanka ba fa lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri ina ji za a samu saukin rayuwa to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake gani to gwamnati ya kamata fa ta shigo
kadan kenan daga cikin tsaka mai wuya da waɗannan iyaye mata suka ce ƴan Najeriya sun shiga shekarar da ta gabata sai ku tare mu a shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9 da rabi na dare domin jin yadda suke ganin za a samu maslaha nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa mu nufi jamhuriyar Niger domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke so hukumomi su ƙara zage damtsi Muna godiya ta musamman ga bakin namu mata ƴan gwagwarmaya a jihar Kano Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani sai kuma wakilinmu Baraka Bashir ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa yasa wannan shekara ta kasance mai cike da dimbin alheri ya ba mu zaman lafiya da wadatar zuci da alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza
to madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan karan a takeice
To san filo a takaicin yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa gaba ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurka ke ci gaba da tattaunawar diplomasiya game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Laraba jami'in wanda ya nemi a saka sunan sa ya shaida wa manema labarai cewa wani jami'in diplomasiyar Amurka Amos Hochstein shi ma zai ziyarci Isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. A jiya Laraba Amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan Houthi na Yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su danna kai hare-hare kan taragon jiragen ruwa ba da ke bi ta kogin Bahar Maliya. Kasashen sun faɗa cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar cewa suna bayyana sakon su baro-baro na yin kira da gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako targo da ma'aikatan da ke tsare ba bisa ka'ida ba. Kasashen 12 sun kuma ƙara da cewa ƴan Houthi za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwalar hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matuƙar muhimmanci. A mako mai zuwa ne idan Allah ya kai mu babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta saurari jawabi daga kasashen Afirka ta Kudu da Isra'ila bayan da aka bude sauraron wata ƙara a birnin Pretoria kan abin da Afirka ta Kudu ta kira kisan kiyashi da Isra'ila ke aiwatarwa a Gaza. Kasar Afirka ta Kudu na son kotun duniyar ta gaggauta taka ma Isra'ila burki ta dakatar da yakin da sojojin ta ke yi a Gaza shari'ar da Isra'ila ta yi fatali da ita. Iyalan Amurka wanda suka mutu wasu ɗan su kuma suka samu rauni a harin da Hamas ta kai kan Isra'ila na ranar 7 ga watan Oktoba bara na duba yiwuwar shigar da karar Koriya ta Arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun Falastinawa cewar wata lauyar Isra'ila da ke wakiltar iyalan. Lauyar kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila Natsan Darshan-Letna ta ce ƙasar Koriya ta Arewa tana sanar da saniya ta samar da makaman da Hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci Isra'ila.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba har ma da sauran rahoton da mu samu damar kawo muku ba a wannan shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya ni kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun saki haduwan anjima kaddan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.